بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بايعك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من أتكن باب الصبر satin da ya fice mun tsaya a harshen hadisi na 28 da bakwai. Yau za mu tashi farkon hadisi na 28, kuma wannan shi ne majalisi na 12 darasi na 12 a cikin wannan littafi na Riyadus Salihin. Dan daga tuna mana yau muna 17 ga watan Rabi'u Thani ko shekara 1435, wanda ya daidai da 17 ga watan biyu shekara 2014 miladiya. Malam ya ce, wa an Anas radiyallahu anhu qala لما تقول النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتغشاه الكرب، فقالت فاطمة رضي الله عنها وكرب أبتاه، فقال ليس على أبيك كرب بعد اليوم. فلما مات قالت يا أبتاه، أجاب ربا دعاه يا أبتاه جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه إلى جبريل ننعاه. فلما دفن قالت فاطمة رضي الله عنها أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراء. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال أنس بن مالك الله يكاري دعا قريش مني ترجمة شين درسا بسكبات بزام ميمي سعبا يكي سوى لما تقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi nauyi, abin da yake nufi rashin lafiya ya tsananta gare shi. Kun ga cuta ba ta nuna rashin matsayin mutum a gurin Allah. Idan da rashin lafiya ina gwada rashin matsayin mutum a gurin Allah, da manzon Allah bai rashin lafiya ba. Kuma har yake cewa ashaddun nasi bala'an al-anbiya thumma al-amsal fal-amsal. Kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk lokacin da zai yi zazzabi akan ninka masa zazzabin mutum biyu ne. Kuma gwargwadon matsayinka da kusancinka da Allah, idan ya tashi jarraba ka, haka jarraba ka ke zama mai tsanani, saboda mutum ya ƙara samun matsayi, ya ƙara samun daraja a gurin Allah mai girma da ɗaukaka. Duk lokacin da manzon Allah jikinsa ya nauyi, ja'ala yataghashahu al-karbu, tsananin zafin rashin lafiya yana lullube shi. Al-karbu anan ba ana nufin bakin ciki ba, domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya bakin cikin rabuwa da duniya, yana farin cikin gamuwa da Ubangiji, saboda ya san abin da ya gabatar, ya san kuma abin da zai tarar a gurin mahaliccinsa. Mu ne muke bakin ciki saboda rabuwanmu da duniya, saboda mun raya gidanmu na duniya burinsa na lahira. Duk mutumin da irusa gidansa na duniya na lahira ya gina gidansa na duniya, to babu yadda za a yi munnar barin ginin ne ya koma rushasshe. Amma daga cikin magabata an samu wanda kusancinsu da Ubangiji ya sa inda cewa za a yi yau za ka mutu ba zai iya ƙara komai ba akan abin da yake wa Allah. Ya ƙure malizin bautarsa ga Allah da kuma kusancinsa da Ubangiji. Faqalat Fatima, Nana Fatima a lokacin da manzon Allah yake cikin wannan yanayi ta shigo gurinsa, sai ta ce wa karba abatahu, kamar tana cewa wayyo damuwar mahaifina. Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da jikinsa ya tsanani, a farko akan ɗauke shi duk ran da kwanan wance izo, sai a ɗauke shi a mai da shi ɗakin shi. To kafin a zo a ɗauke shi wani lokacin sai ya dinga cewa aina ana,
yau kuma ina nake sai matan su suka fahimci ya gaji da wannan jelan da ake da shi saboda adalci fa ba shi da lafiya bai ci a rashin ɗakin amarya ba ko a ɗakin wacce ita so kullun idan kwanan wancan izo sai an ɗauke shi an mai da shi sai da idan ga tambaya ina cewa yau kuma ina ina ne sai matan su suka fahimci cewa ya gaji da wannan ɗaukar sa da ake a mai da shi ɗakin wancan sai suka ce zaɓi inda yake so ijiya sai ce ya zaɓa a kan shi ɗakin nana Aisha radiyallahu ta'ala anha shi sa take cewa mata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam baina haqinati wa zaqinati annabi a runguma a kirjin nana Aisha ya bar duniya ya rasu a hannunta an binne shi a cikin ɗakin take cewa duk wanda baya ƙaunata to kada ya ziyarci kabarin manzon Allah saboda zai gamu da bakin ciki cikin ɗakin ta ita kaga baya da zai ka fitar da shi dan baka kan kace a canja masa ɗaki to saboda haka ya an mai da shi ɗakin nana Aisha sai da na Abubakar sai izo ine mi izinin ta ita in kin min izini ina son nima na zauna kusa da manzon Allah na dinga duba shi an ce yayi ɗan kwanaki a nan ko gidansa bai tafi ba sai da ga cikin manzon Allah kamar ya danyi karfi sai ce ya rasulullah ina neman izini zan tafi gurin matata wacce take a wali a kota unguwa da cikin ungwannin Madina yana da matarsa guda ɗaya a can yace kwananta ne kuma na jima ma ban leƙa gurin ta ba zan tafi sai manzon Allah ya masa izini yana tafiya gurin ta ikon Allah sai Allah ya karɓi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam to shine nana Aisha nana Fatima take wannan magana fa qala sai manzon Allah yace laysa ala abiki karbun ba'da al-yawm daga yau damuwa da bakin ciki ya kare ba banki da mun duk damuwa a nan duniya damuwar mutane su shari'a damuwar mutane su zama mutanen kirki damuwar abautawa Allah kada ai shirka da shi damuwar abu Allah damuwar wani na cikin matsala ya za a magance masa matsalarsa da a iyalan duniya ne wan je lahira babu wani abu yace daga yau babanki ba shi babu wata damuwa falamma mata lokacin da manzon Allah Allah ya karbe shi ya bar duniya qalat kina na Fatima tace ya abatahu ya babana ajaba rabban da'ahu wanda ya amsa kiran ubangijin da ya kirawo shi watan kamar tana nuna cewa babana ya amsa kiran Allah shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya abatahu jannatul firdaus ma'awahu babana aljannat firdaus ita ce makomarsa sallallahu alaihi wasallam wannan ita ce aljannat da tafi ko ta aljanna kada annabi yace in za ku roki Allah aljanna to ku roke shi firdaus al'ala kada ka ce ai kai ko irin yadda wani yake cewa wai kudin iskan aljanna a mai da shi to babu kudin iska aljanna wato yana son ya fassara in ashabul a'raf wanda ba sa wuta ba sa aljanna su ma akwai lokacin da za a ce shi kenan an yafe musu zuwa safa aljanna to shine yake cewa in za ku roki Allah aljanna to ku roke shi al-firdaus ita kuma firdaus rubunta al'arshin ubangiji duk wani abu wanda za a yi famfin ɗinsa a zubo da shi ragowar aljanna wata ba wannan ba daga sai yake gangarowa ya abatahu ila jibrila da na'ahu jibrila mala'ika jibrilu za mu yi wa gaisuwa ko za mu sanar da shi rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda ake nufi da na'ayu shine al-i'lamu bil maut idan wani ya mutu a bada labarin mutuwarsa kowa iji shine ake cewa shi na'ayu malamai suka ce abinda yasa nana Fatima take cewa ila jibrila na'ahu matukar manzon Allah ina nan a duniya mala'ika jibril ba zai daina zuwa duniya ba kuma shi ma ina son ya zo gurin manzon Allah domin yana dauko sako ne daga gurin ubangiji yana kawo annabi to in manzon Allah ya bar duniya shikenan ya daina fakowa sai dai zaman sa a can to inda wani mutum inda wani halitta da za a yi wa jaje ai masa gaisuwar manzon Allah to bayan mala'ika jibril haka take ne falamma jufina bayan an gama binne manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qalat fatima sai na fatima take afabat anfusukum yanzu ranku ta yi muku daɗi an tahsu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam turab ku zuba ƙasa akan manzon Allah kamar yadda ake binne kowa ku yi kabari shi ma ku binne shi ku zuba ƙasa ku rufe kun ji daɗin wannan malamai suka ce amsar sun ji daɗi saboda wannan shine hukuncin ubangiji haka Allah ya hukunta duk wanda irin su abin ne shi a ƙasa ko lokacin da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka bude wani binni na tustara an ce sun tarar da gawar annabi Daniel mutanen garin tsawon shekaru ba su binne shi ba tun kafin ma zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun dora shi akan wani gado duk lokacin da suka shiga matsala sai a fito da shi ayi tawassuli da gawarsa a roƙi Allah da sayyidina Umar yazo sai ya biya binne shi tunda ba shari'ar mu bace wannan babu wani mutum da zai bar duniya duk matsayinsa a ce a je a sandarar da shi a busar da shi a dinga zuwa ana gaishe shi a dinga zuwa ana ziyartar sa inda wannan daraja ce da wannan falala ce da akwai ta addinin mu da haka za a yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to wannan malamai suka ce yana gwada mana halaccin in wani naka ya mutu kai kuka ka kuma nuna damuwa sannan kuma ina nuna mustahabbanci da kasancewarsa sunna idan mutum ya mutu wanda abin ya shafa a ji a mutu ta'aziyya amma fa ta'aziyya ba munna ba ce ta'aziyya ba da haƙuri ne da kai bakewa kuma aka ce ta'aziyya ba a taƙaita ta akan makusantan mamaci ba wataƙila ma wani mutum zai mutu makusantan nasa ba za a yi masa ta'aziyya ba ta fuskar shari'a duk mutumin da bai ji mutuwa ta da ke shi ba bai cancanta a yi masa ta'aziyya ba wanda ya cancanta a yi masa ta'aziyya ko da na nesa ne ba shi da alaƙa da mamaci shi za a yi wa ta'aziyya kuma yi tuwannan ba wai ana nufin kawai wani dan wansa ya mutu ko kaninsa ya mutu dole a je a mata aziya ba idan yana tunanin farar gawa ce ba dan me zai mata aziya daman Allah Allah yake ya mutu kuma ya mutu sai a taya shi murnar mutuwarsa amma ba zai a yi masa jaje ba sannan ko ba tana nuna a yi kafa kafa ba a zo a yi ta ciye ciye da shaye shaye a gurin wanda abin ya shafa a sunnace su ne suke zama a gansu a yi musu taziya to wasu malaman ma suna cewa in an gama in dai alamar kauna ce da soyayya kuke son ku nuna ma mutunku to ku yi masa addu'a ku yi masa sadaka ku yi wasu ayyukan alheri ku ce Allah ya bashi ladar amma wannan zaman da ake na gulma wani lokacin da kini bibi wanda ake nuna isa ake nuna gadara wajen cin abinci da dafa abinci da kawo shi har a samu mutanen da suke bin gawa da sun je makabarta in suka ga motoci da yawa ko masu tsada sai ce an samu gurin zuwa sai ka hau a kurkura mota inna lillahi sai a biyo dawo da shi su ma su zauna a gurin ai ta ciye ciye ana shaisha suna ta karɓar gaisuwa an ce har irin wannan ne wanda aka zo za an yi sadaka uku ana ce to Allah ya ji kansa sai ya manta yace Allah ya maimaita mana tunda ya san ba ka kafai ake samun irin wannan abun ba in ba a nan ba kuma abun kunya ba a tashi kawo abinci da hidima sai mutum ya mutu sanda yake raye ba a bashi abincin ba yana buƙatar kuɗin zuwa asibiti ba a bashi ba yana buƙatar magani ba a bashi ba yana buƙatar abinci ba a bashi ba yana mutuwa sai a ce akwai buhun shinkafa akwai na sukari akwai lemo akwai waye akwai soye akwai ta kai abubuwa ana morewa bayan ya mutu shi kuma can yana can ya gamu da abin da ya gamu da shi wannan yana nuna halaccin duk matsayin mutum a yi haka a binne shi kamar yadda aka binne manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma ba a ware wa mutum wani guri na musamman abinda yasa aka binne manzon Allah cikin ɗakin Nana Aisha saboda annabawa a inda suka rasu a nan ake binne su ba a ɗauke su daga gurin in sun rasu a nan ake haka a binne su sannan duk abinda suka bari ba mai gano isa za ku ga ya shiga cikin bai salmani isa na na fatima a cikin ƴaƴan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita kadai ce wacce manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya riga ta rasuwa amma ragowar ƴaƴansa gabaki ɗayan su sun riga manzon Allah rasu banda ita ma ba ta fito wata shida ba bayan rasuwar manzon Allah ta bi shi tunda ya taba gaya mata wata rana ana zauna ga ya ta zo gurin sa ya mata raka ta fashe da kuka ya kare mata raka tai dariya shine aka tambaye ta abubuwan da ya faɗa sai ta ce to wannan dai barin gaya muku akwai wanda ba su shafe ku ba ya gaya mun maganar rasuwarsa shine ne kuka sai ce ba ki a farin cikin ki zama ke ce farkon wata za ki biyo ni a cikin ahalina yana nufin matansa kenan tunda ƴaƴansa mafi yawanci duk sun tafi a lokacin to na Aisha ba ta gaji manzon Allah ba na na faɗi ma kai tunda ba a gadan dukiyarsa akwai kuma ɗan uwansa na jini wanda za a kira wasu asaba su ba babu wanda ya gaje shi domin da sai Abbas ya zo ya ce ni ma gani sai wane ya zo ya ce ni ma gani aka ce Allah ya zuba wata hikima a nan da annabi sallallahu alaihi wasallam an shar'anta a gaje shi ƴaƴansa da makusantansa su gaje shi sai an samu wasu munafikai sun koma gefe sun ce kaga annaba wannan suna mutuwa wane ya gaje shi kaza wane ya gaje kaza wane ya gaje kaza daman annabtar wayan a cike sai an fada in a wancan lokacin ba fada ba a wannan zamanin sai an fada tunda a wannan zamanin an samu wanda suke cewa annabtar nan fa duk wayo shi kansa ma manzo Allah ta sama wayo yi mutane da yake ai sallah ai azumi ai zakka ai hajji ai wai duk ya fada abubuwan sai ce amma ladan ku sai kun je can saboda kada a tare a gidansa da yawa a zo a takura masa kaga wanda ya faɗi wanda bai imani da lahira ba kwata-kwata bai yadda da ita ba kawai dai ina jin ana faɗa ne kuma ina sa babban riga ina sa zanna bukar ina sa waye ya shigo cikin mutane domin kada a ce baya cikin su Allah ya tsare so don haka idan mutum wani nasu irinsu zai iya yin kuka amma ba kukan raki ba kukan kai ƙara gurin ubangiji kuma za ka nuna damuwarka za ka nuna baƙin cikinka amma ka faɗi alheri kar ka faɗi akasin alheri wani abi zaidin Usama ibn Zaid ibn Haritha maula rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wa hibbihi wa bin hibbihi radiyallahu anhuma qal arsalat bintu an-nabi sallallahu alaihi wa sallam inna ibni qad ihtubir fashhadna فأرسل يقرئ السلام ويقول إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال رضي الله عنهم فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي فأقعده في حجره ونفسه تقعقع ففاضت عيناه فقال سعد يا رسول الله ما هذا فقال هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده وفي رواية في قلوب من شاء من عباده وإنما يرحم الله من عباده الرحماء متفق عليه ومعنى تقعقع أي تتحرك وتضطرب wani abi zaidin an ruwaito daga abu zaid shine Usama bin Zaid bin Haritha Usamatu shine dan Zaidu dan Haritha babansa Zaid ibn Haritha yana cikin mutanen da manzon Allah ya fiso a duniyar nan baki dayanta sannan shi ma Usamatu yana cikin wanda manzon Allah yake son sa yake son sa shi sa ake cewa da shi maula rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bara shine maula watan kalmar maula tana daukan mai gida tana daukan watan yaron gida tana daukan kuma ubangiji ya danganta da inda aka istimalin tana nufin ko mutumin da ka yanta shi ka siye shi da kudin ka yanta shi ko aka baka kyautar ka yanta shi shi ma ikan zama maulanka dan haka akan ce maulaya ana nufin Allah akan ce maulaya ana nufin sayyid akan ce maulaya ana nufin bara kun fahimci wannan akan gaya wa shugaba ma maulaya ga mutanen da suke yan fadanci sukan gaya wa shugabannin su ce maulayi shugabana ko yallaɓe ko wani abu makamancin wannan to amma shi abin da yasa aka ce da Usamatu maula rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shi Zaid ibn Haritha bawa ne na Nana Khadija balarabi ne cikakken balarabi amma irin ko yaƙe yaƙen su ko kwata-kwatan su laraba da suke yi aka fauto shi daga wata kabila aka kawo shi maka aka siyar da shi wa wali daga cikin ƴan uwan Nana Khadija sai shi kuma ya dauke shi ya ba wa Nana Khadija shi lokacin da Nana Khadija ta auri manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta maka kyautarta shi ko manzon Allah irke shi rukun da ko uban da ya haife shi ba zai masa irin wannan rukun ba ya ji daɗi sai ƴan uwansa iyayensa suna yawace a watan su fatautun su da waye zuwa aikin haji da suka zo sai suka yi kacibir da shi ƴan uwansa sai suka koma gida suka ce ai mun gano wane da ya ɓata shekara kaza yanzu ma ya girma ina maka sai da babarsa da babansa da wan uwa da wan uba suka yi shiri suka taho maka suka bincika suka ga a hannun wa'idi sai ga yabu yana hannun Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk lokacin ma bai zo manzon Allah ba da suka zo gurinsa suka ce danmu ne kaji abin da ya faru amma sai muka gaira gurinka shine muka zo ka faɗa abin da kake so mu baka ka bamu shi mu tafi da shi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wannan ma bata taso ba ba magana ku sai ya kirawo Zaid yace Zaidu ka je ka yi shawara in kana son ka koma gurin iyayenka ne maka izini kai tafiyar ka in kuma kana son ka yi zama da ni ku kuma ku hakura ku ban mu shi saboda haka ikan lefi ya kalli manzon Allah yake kai ni gurin sa zan zauna domin irin abin da na samu a gurin sa ba zan samu a gurin ku abin da imin ba za ku yi min wannan abu ba suka yi ta koke koke ce ba inda zani ya gamu da wanda yafi kowa kyan dabi'a ya gamu da ko wanda yafi kowa kyan hali da iya zama da mutane so dadin wannan abun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai kama hannunsa ya tafi Ka'aba dama in kana son ka shelanta abu duniya ta ji sai ka tafi Ka'aba yace ya ma'ashar Quraysh taron Quraysh ko ai saurara iji suka saurara yace da ka yau Zaid sunansa Zaid ibn Muhammad ya zama dana zai gaje ni zan gaje shi ku sheda saboda haka maganar bauta ma babu ta kare to daga nan aka suka ci gaba da zama da annabi sallallahu alaihi wasallam musulunci ya zo a musulunci ne ya bata wannan hukunci na tabanni ka dauko dan wani ka bai da shi naka ya ka ce ma kana muhammadun aba ahad min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyina annabi ba baban kowa bane kai ne baban manzon Allah ne shiga bakin annabawa so da aka daka sannan aka ce aka yi ibalin tabanni duk dan da zaka dauko shi ba zaka ce ya zama dan ka gaje shi ba sai dai ya halatta ka dauko maraya ko dan uwanka ko wani wanda yake bukatar taimako ko wanda kaga dama ka rike shi ka karrama shi ka mutunta shi Allah zai baka lada amma ka ce gado babu to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya kara dauko wata bakurishiya Zainab ya aura mata suna zaune zama ya ki daɗi Allah iyo masa wahayi ya ce wannan matar ta Zaidu kai za ka aure babu wani mutum banda annabin Allah wanda aka faɗi sunansa a cikin Qur'ani in ba Zaidu ba falamma qada zaidun minha wataran zawwajnaka shi kadai ne aka faɗi sunansa a Qur'ani shi ne babanku samatu to da aka aure bai yiwu ba aka raba aure sannan ita kuma aka ɗaura musu aure da manzon Allah shi ne take alfahari a cikin matan manzon Allah take cewa kowa daga cikinku zuwa akai aka taru aka ɗaura aure tsakanin waliyanku da waliyan manzon Allah amma ni Allah ne ya ɗaura aure na a sama sai akai kawai a tare an gama to saboda haka sai shi Zaidu bayan annabi ya auri ita Zainab sai aka sake aura masa wata da ake cewa ita Baraka al-Habashiyya barakatul habashiyya to ita ce ta haifi Zaidu ai Usamatu da ta haifi Usamatu tunda babansa Balarabe ne fur ita ko babarsa Baraka al-Habashiyya ba habashiya ce amma ko baban abaci sai aka haifi da irin mu Balarabe shi haifi baki sai aka dinga kai anya kuwa aka duk ai gungumi ana maganganu ana ta abin nan saboda haka akwai irin mutanen da ake cewa da su suna da ilimin ana cewa da su suna da ayafa akwai alqayafatu akwai alayafatu ayafa shine ittiba'ul athar in ya sauka in suka kalli kaba za su ce wannan bai nufi wannan tattabara ce wannan hasbiya ce wannan kuciya ce inda suka kalli kafar ko me sai sun gane inda raƙumi mai ido ɗaya zai taka kafar sai fice in sun kalla ce wannan da raƙumi ne kuma idan sa ɗaya na hagu babu haka Allah ya yi su to akwai ko masu ayafa su kuma in suka kalle ka suka kalli wani wanda yake jininka za su ce wannan dan uwan wannan ne sai ana ta wannan magana abin kuma ba anan baya jin dai shi ne ya san Usama dan Zaid amma kuma gashi ana ta magana baya jin dai ka hana mutane faɗa abin da suke sai aka yi sa'a wani ana ta rishi mujazzir masu irin wannan ilimin wanda Allah ya musu wannan baiwar sai shigo masallaci sai tarar da Zaid da Usama suna bacci sun lullube jikin su gabaki ɗayan su sai kafa su suka fito wannan baka wannan fara annabi yana zaune a can da shi da sabansa har ya fice zai wajen manzo Allah sai ya dawo yake ka ka go ta baka kafa amma kuma daga cikin wannan farar ta fito aka ce manzon Allah sai fuskar sa ta dinga kelkeli ya tashi ya shiga gida ya dinga ta ba ku ji abin da mujazzir ya faɗa ba wannan kafar daga cikin wannan ta fito kun ga maganar cewar ba dan sa bane ko ta hanya aka bi wata taso babu ita an ware matsala saboda haka sai ana cikin haka annabi sallallahu alaihi wasallam sai ishugabantar da Zaid akan wata tafiya da za a yi ko ta yaƙi ko makamantiyarsa sai aka dinga maganganu cewa to ya za a yi ga manyan sahabbai ga su Abubakar ga su Umar ga su Usman ba a taɓa kowa da ba wannan shine zai baka ilimin duniya ilimin zaman duniya kada ka ce wata ran za ka yi wani abu a kyale ka in ka daina fitowa ma sai mutane sun ce ya daina fitowa ba musun jiban su a ciki in kuma ka fito sai sun ce mala ya fiye tsagalgalewa a cikin abubuwa duk abu in kai shiru su ce in kai magana a ce in baka abin da za ka yi ka zauna lafiya da miyar da mahalicin ba ruwanka da kowa sai ka toshe kunnen ka sai ka huta saboda haka aka yi yan maganganu annabi bai ce komai ba sai wata rana ga sayyidina Umar ga sayyidina Abubakar ga sayyidina Usman ga Aliyu ga manya-manyan sahabbai sai ce Usama ta zo ya nada shi ya zama komandan askarawan musulunci za a tafi Rum za a je a yi yaki sai ya maganganu kuma kada ga Abubakar ga Umar ga Usman amma da an tsallake su an saka wannan yaran sai annabi yace na samu labarin abin da kuke faɗa baban sa ma da nan tashi kun taba wannan magana to ina tabbatar muku da cewa da shi da baban sa duk sun cancanci wani matsayi da za a ba su sannan kuma ku sani ina kaunarsa kuma ina kaunar baban sa kun ga wannan ita ma daraja ce wacce annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ta waɗannan mutane saboda haka ya shugabanci wannan rundunar da aka haka aka shugabantar da Usama a kanta annabi sallallahu alaihi wasallam ba ta tafi ba Allah ya karɓi ransa sayyidina Abubakar yace zan zartar da abinda manzon Allah yake a zartar da shi sannan ya tafi ya taka Usama yana kan doki da shi da rago askara sai na Abubakar yana kafa yace ka hau mana riƙa so nake na birki da kafata saboda Allah kuma sannan da zartar da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya zartar da shi an ce Usama ya bar duniya a manzon Allah ya bar duniya Usama yana dan shekara ko 18 ko shekara 20 amma dai ya rasu a shekara ta 54 hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina kuma Usama dan zai malaman hadisi a cikin littattafai na hadisi za ku samu hadisi har guda 128 wanda dukkanin su ahadith ne na Usama ibn Zaid daga ciki akwai wannan hadisi to shi Usama dan Zaid kamar yadda na gaya mana ana cewa shi maula rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi Usama ba shine maula din ba Zaid ibn Haritha shine maula din wato dan baran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu anan duniya ma yanzu a zaka ji wani an ce da kai sarkin fadan leman sarkin kaza kuma yi haka ana yin haka a wannan duniyar mutum kuma ya tara wata kababa ina jin daɗin shi an watan tsorin tsorin tsofiro to amma kai yanzu aka ce da kai baran baran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai matsalar ka a ce da kai kai jikan jikan tattaɓa kunnen mai ɗaukar takalman manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ba za ka yi alfahari da wannan ba za ka yi alfahari da wannan ko shine maula din bara wanda aka yanta shi ya zama da wa hibbihi sannan kuma masoyin manzon Allah wa bin hibbihi dan masoyinsa wato akwai kalmar a larabci muna da hubbu zaka iya cewa hubb ita ce gundarin kalmar soyayya in kace hibb to sai mutumin da kaunarsa ta mamaye zuciyarka gabaki dai shine ake cewa shi hibb laraba sukan gaya matansa haka zaka iya cewa matarka zaka iya cewa da kai hibbi ko hubbi kai kuma kace da ita hibbati ko hubbati watan kana nuna an kai maganar lobayya ta zo karshe ki to shine ma'anar hub ko ace da kai hibbi to shine ake gayawa shi Usamatu da kuma Zaidu din to Usamatu dan Zaid shine yake cewa arsalat bintun nabi sallallahu alaihi wasallam ayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta aiko dan aike gurin annabi wace ce yar manzon Allah an ce Zainab ce anan ba ka dai ta ba amman Zainab ita ce ta aika wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce innabni kad ihtubir dana yana sharafa intizar shine mutuwa ta zo tafiya zai an ga dukkanin alamu da suke nuna wanda ya kai wannan matsayin mutuwa zai shine intizar shine da wasu muke cewa da shi ya sharafa ba sharafa ta teloli ba yawa ita wannan sharafa ce wasu kuma sharafa fashhadna sai ta ce ya rasulullah a gaya masa ka halacce mu ka zo inda muke fa arsala yuqri'u salamu wa yaqul ya nabi sai aje a ce ina gaishe ta kuma ga sakona a ce da ita inna lillahi ma akhadha duk abinda Allah ya karba da man nasa ne wala hu ma a'ta abinda ya bayar ma nasa ne da in ya baka iƙwace da man ajiya ya baka kamar yadda ɗaya daga cikin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ɗansa ya rasu ya baki bashi da lafiya da ya dawo gida matarsa sai ma abinci sai komai sai wanka sai kwalliya yace ya yaro kace alhamdulillah ai ya samu sauki cuta ta warke ya zauna ita abinci dan kada turki ta ce ka cikin abinci saboda in yazo aka ce Maryam mutu bai ci abinci ba zai dawo da shi to da haka sai ta lallashin sa yace abinci yayi bacci har ya kusance ta sai da ita shi ya nutsu sannan sai take to Allah ya karbar sa zo kai masa wanka aje a shirya ya zaki mun haka sai to ya zaki inna lillahi ma akhadha wa lahu ma ata abin da Allah zai bada ajiya kuma sai zai karba kayan ka sai ba zai karba ba shine abin da annabi ya gaya mata a gaya mata haka wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma kowani abu yana da lokaci abin ambato duk wani mutum da aka ce da kai ya rayu a duniya akwai san da za ka bayar komai tsawon lokaci faltasbir ku gaya mata ta yi haƙuri wal tahtasib ta nemi Allah ya baka lada to wannan inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta kullu shay'in indahu bi ajalin musamma faltasbir wal tahtasib malamai suka ce wannan ita ce hakikanin yadda ake gaisuwa in mutum aka yi masa rasuwa in ka zo gurinsa sai ka ce da shi inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma faltasbir wal tahtasib in kuma dangi ne da zaka ce faltasbiru wal tahtasibu wal tahtasibu ku yi hakuri ku jure ko ku nemi Allah ya ba ku lada wanda ya tafi ba zai dawo ba daman ajiyar Allah ce ya kwata kayanka wasu kuma daga cikin malamai suka ce a zaka iya cewa a'azama Allahu ajrakum wa ahsana azaakum wa ghafara limayyitikum duk abin da ka dauka yayi amma mu da an zo ya aka ji da hakuri alhamdulillah bulo Allah sha daya kafin kai baya biyu an gama ka sai ko mutun ya dinga Allahumma ghafirli warhamni wafu anni wafini wanene ki ce kan da Allah ku ko kuna cewa amin 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 saman yadda ake yi in ka zo ka tara an wa mutun rasuwa in za ka yi masa ta'aziyya kace inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma fal tasbir wal tahtasib sai a daure sai a yi hakuri sai a jure Allah ya gafarta masa Allah ya ji ɗansa duk abin da ka faɗa amma dai wannan ita ce kalmar da ta fito daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai kuma waccan da na gaya muku ta biyun wacce aka samu daga bakin malamai suka ce ga abin da ake faɗa dan haka abin da ake son a nuna mana anan kada mutum ayi masa mutuwa ya kama gage-gage ya kama ya gari gaskiya ana kokawa da shi ana kan sa akwai wanda ake rirrike shi ai sun rirrike shi wanda zai kan gawar in ko kun sake shi ba ku san me zai mata ba in aka sake shi da ya fice idan mutane sai fara sai a guje in kan gawar sai a ƙara kamo shi to annabi yace ba haka za a yi abinda ake son a ba mutum hakuri a kwantar masa da hankali fa arsalat ilayhi sai ta ƙara aiko masa da ɗan saƙon to qusimu alayhi ta ne masa magiya shine tuqsimu alayhi tana cewa na gama ka da Allah ka zo la ya'ti yanha sai masa magiyar yazo gurinta fa qama sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace to shikenan ku tashi kun ga me yake son a nuna mana tausayi da kuma haba-haba da yaya kai yanzu kai ne yakka ta turo tace a gaya masa yazo jikan sare ba shi dan da tafiya kuma me yake zan zo me zan masa sai kawo fa amma da Allah ya tura mata ita in ma mutuwa yi ga abin da zaki yi hakuri ki jure da ta ƙara dawowa sai ce to ku tashi ko bai tashi kadai ba fa qama ma hu sa'd ibn ubada sai ya dauki manya manyan ansaru sa'd ibn ubada shugaba ne daga cikin shugabannin kabilar khazraj daga cikin ansaru wa mu'az ibn jabal ya dauki mu'az ibn jabal wa ubay ibn ka'ab ya dauki kuma sarkin makaranta qur'ani na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa zaid ibn sabit ya dauko kuma gangaran din sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam marhusul alqur'ani shi ma aka dauko shi wa rijalun radiyallahu anhum da kuma wasu da yawa yace duk ku zo ku rufa mun baya mu tafi jika na ne aka aiko ya ta sai ta aiko take mu tafi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka dabi'a ta take aka ce sai ka gama tadda aka raina ba a damu da ita ba a cikin gari yana fa cikin sabon zuwa da cikin bismillah ya rasulullah sai ce to sai bi ta sai ta kai shi gefe sai ta mai bayani sai ta bayani sai ta bayani ina sauraron ta sai san da ta gaji da bayanin ta sannan ya bata amsar da zai bata sannan ki dawo mu ba mutane sun fiya sai a ce mutane sun fiya raini ka ganshi wai magana yake mu ba zai ba amma kuma an bi ta farawa sai abu ta nabi so da haka wasu mu akwai rashin tsari wani yanzu sai maka text rabin shafi sai dogon tambayi ne ce da Allah akara maka Allah ka amsa mu wannan tambayoyin ta text kai rubuta ka amsa maka wani ko ya bugo maka waya ce akara maka Allah wallahi ba ni da credit dan bugo mun sai ka ba da amsa da Allah ta mun irin wannan amma sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yana haba-haba da su amma fa akwai girmamawa akwai karramawa akwai darasawa duk mutumin da iga an martaba shi an girmama shi an mutunta shi in dai ba la'imi bane dole ya girmama wanda ya girmama shi kuma baya daga cikin fahimtar ta addini kamar yadda mu mutanen da suke fahimta ka fahimci addini sai kuma ka raina kowa sai duk ɗaya miki ba ɗaya yake ba ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce annasu sawasiya ka asmanil mishqi kamar kullun mataji haka mutane ba haka bane ba haka manzo Allah yake nufi ba ana maganar a wajen ubangiji kowa ɗaya ne amma kuma Allah ya fifita kowa wannan ya bashi kudi wannan ya bashi mulki wannan ya bashi ilimi wannan ya bashi shekaru wannan ya bashi furfura wannan ya kowanne da daraja kuma abinda ake so din ne matsayi a bashi matsayin in akai haka sai rayuwa ta yi kyau amma wannan annasu sawasiya ka asnanul mishti ana magana ne akan a dora mutane akan watan kafa'a ake magana akan kada wani ya ce ai ni tunda ni fari ne na fi wani daraja a tunda ni dan mai kudi ne na fi wani daraja ba wannan ake nufi ba a anan tsarin ne ake son a ce a daidaita mutane amma a wajen fifiko na girma da shekaru da ilimi da wasu abubuwa makamantansu wannan a musulunci akwai wannan shi yasa muga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi karatu gurin manzon Allah sun koyi girmamawa sun girmama junansu sannan su kuma an zo an girmama su to sai tafi da wadannan sahabban fa rufi'a ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam as-sabiyyu yana zuwa sai aka dauko dan aka dago masa shi aka kawo masa shi fa aqa'adahu fi hijrihi ya zaunar da dan irin ya tallabe shi akan cinyarsa wa nafsuhu taqa'qa'u ransa tana tafiya tana dawo za a zare ran kun san idan mutum ya zo mutuwa ran yakan zo kirki sai ito kamar zai tafi sai ya koma ito kamar zai tafi ya koma wannan yanayi yanayi tashin hankali in dai mutum zuciyarsa ba ta bushe ta zama dutse ba in ka ga wannan yanayi sai hankalinsa ya tashi fa fadat aynahu sai idan manzo Allah ta saka da hawaye ta kwararar da hawaye fa qala sa'ad sai sa'ad ibn ubada ya ce ya rasulullahi ma hadha ya rasulullahi me haka kuma kuka kamar ka ya rasulullahi ka dinga kuka kun san wannan ya koma al'ada suke ta larabawa shi balarabe yanayin yadda suke kuka sai mata za su zo su yaki mutum ya taho da danginsa duka gabaki ɗayansu a kashe su a gurin yaki ga takobinsa yana diga amma ba zai kuka ba saboda in yi kuka ya karaya kuma an samu ƙabilun da har matansu ma ba a kuka in za a kashe garin duka ba wanda zai kuka saboda karaya ce su ko ba sa son a nuna karayar su watan wannan abin da yake son ya nuna mana ana son a nuna mana adamul jaza raki idan abu ya faru ya riga ya faru maganar kuka zai dawo da abin da aka rasa ne amma kuma shari'a ba ta hana a yi kukan ba kukan da aka hana na kera shi ne ake cewa shi an-niyahatu har wata tana cewa wani yana cewa da matarsa da danginsa ku yi min kuka wanda ya dace da matsayina har ma ku iya neman taimakon wasu su taya ku kuka na shine wannan ne ya haɗin har a nan ƙasashen mu ma ko ƙasashen Larabawa su suna da wannan nan a koti jiha da aka ce su ma suna wannan a da can malaman mu na soro sun gaya mana sun halarci irin wannan lokutan da ake amma yanzu ilimi ya sa an daina idan aka yi mutuwa sai a raba goran gayyata akwai masu kuka su kuma sana'arsu kenan sai su zo sai an nutsu ana ta karɓar gaisuwa an yi tsit sai ɗaya fi idan ku sai kwarma ilimi kukan da ba ku taba jin irinsa ba duk sai a ɗauka ita kuka sai an gaji da kuka an yi shiru sai an nutsu an fara ɗan wani abu sai wani ya ƙara fakwar idan wani sai ya ƙara rera to biyansa ake yi ta ko hayarsa ake musamman to wannan shi ne aka haramta kuma aka ce duk mutumin da ikon gilan ba su yi masa kuka duk kuka ɗaya da suka yi a ranar a cikin kabarinsa za a gana masa azaba shi ne abin da ya zo a cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na cewar ana yi wa mamaci azaba saboda kukan masu mata kuka wannan kukan da ake nufi ba kukan ɗa ko ƙani ko wa ko mata ko uba ko ɗan uwa ko masoya ba ana nufin kukan waɗanda aka ɗauko su haya domin su yi kuka saboda matsayin wannan mutum to sai manzon Allah ta kuma ya tashi da kuka sai sa'ad yace da shi me haka ya rasulullah kai ma kana kuka فقال ايتي هذه رحمة قلنا اي توسيني رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده دع الله اسن ياتا اسكن زكاة باين وفي رواية او رواية في قلوب من شاء من عباده زكاة وند اسود اسكن باين وانما يرحم الله من عباده الرحمة كقي الله ينا توسيا وما توسيني اسكن باين watan Allah yana jikan masu jin kan na ƙasa da su masu tausayawa wanda suka tantance a tausaya musu su ma Allah yana tausaya musu so waɗannan hadisai guda biyu za ku ga duk an kawo su a cikin babin haƙuri wanda duk abin da ake son a nuna mana juriya akan abin da zai same ka juriya akan abin da zai samu wani naka daurewa da mai da al'amari zuwa gurin Ubangiji da neman Allah ya baka lada akan wannan musibar da ta same ka hadisin da za mu shiga hadisin Suhaib ya yi tsawo da yawa ba za mu iya gama shi ba in mun fara kamata yi mu dakata a nan idan Allah ya kai mu sashi mai zuwa sai mu dora akan hadisin Suhaib wallahu ta'ala alam wa sallallahu alaihi wa sallam